Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 11 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
To Ibrahim, da safe yau Laraba hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Afirka ta Amurka FAA ta dakatar da dukkan tashi da saukar jiragen cikin Amurka bayan fuskantar matsalar na'ura. Haka kuma hukumomi a Faransa sun ce wani mutum dauke da wuka ya kai hari tare da rawanta mutane shida a safe yau Laraba a tashar jiragen kasa da ke birnin Paris. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojan Amurka ta ce ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa kasar Yemen da ta yi imanin ya fito ne daga Iran.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ana saura wajen makonni uku kawai wa'adin canza takardun kuɗaɗen naira zuwa sababbi ya cika. Har yanzu akwai ƙarancin sababbin.
Koyo ma na banki na je ko za a biya ni kuɗi da na je cirewa da sabon kuɗin nan. Dan har na tambaya ma akanta suka ce babu kuɗin nan a banki a wannan lokaci.
Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa an kama wasu gaggan masu safarar muggan ƙwayoyi, to sai dai wasu na ganin a halin yanzu bai ma kamata a bar wannan aiki ma hukumomi kawai ba.
Saboda yau kana gani aullar da kwaya ke kawo, wasu mutane sun haukace, wasu ba su san abin da suke yi ba. Wannan aiki da jami'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba, dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ilikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka a Amurka da safe yau Laraba bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorinta na kwamfuta. Kimanin mintuna 90 bayan da aka fara bada rahoton matsalar, hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta bada umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna 90 don baiwa hukumar damar tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen. Hukumar ta FAA ta ce matsalar ta shafi na'urar tsarin ayyukan jiragen sama. Na tuntuɓi FAA a safiyar yau game da matsalar da ke shafar tsarin samar da bayanai ga matukan jiragen. Sakataren sufuri Pete Buttigieg ya wallafa a shafinsa na Twitter. FAA tana aiki don warware wannan matsalar cikin sauri da aminci ta yadda zirga-zirgar jiragen sama za ta koma aiki kamar yadda ta saba, kuma za su ci gaba da lura da ita. Shugaba Joe Biden ya ce ya yi magana da Buttigieg kuma ya umarci ma'aikatar sufuri ta kai rahoto gare shi kai tsaye game da lamarin. A halin yanzu dai jiragen sun fara aiki. Sojojin Rasha da na Ukraine sun ce an gwabza kazaman faɗa jiya Laraba a Soledar, lamarin da ke yintar da ikirarin da ƙungiyar 'yan amshin shatar Rasha ta Wagner ta yi a baya cewa ta karɓe iko a garin da ke gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin ƙungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza faɗa tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Wani mai magana da yawun rundunar sojin gabashin Ukraine ya shaida gidan talabijin na Ukraine cewa halin da ake ciki a Soledar ya kasance mai rikitarwa. Yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi yawan rikici a faɗan. Yana da wuya iya tantance halin da ake ciki. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum ɗauke da wuka ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau Laraba a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Darmanin ya shaida manema labarai cewa 'yan sanda sun harbe maharin wanda yanzu haka ke wato tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti. An kai harin ne a tashar Gare du Nord, ɗaya daga cikin tashoshi mafi yawan jama'a a Turai.
To, an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da ya rage 'yan makonni uku kawai wa'adin canza takardun naira zuwa sababbi ya cika, har yanzu ake fama da ƙarancin sababbi balle ma a canza ɗin. Al'amarin da ke daɗa jefa ayar tambaya kan makomar wannan manufa ta sabunta takardun kuɗin naira. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da cikakken rahoton.
Hakan dai, na zuwa ne bayan matakin babban bankin ƙasar na sanya ranar 31 ga watan Janairun nan a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofin launin takardun kuɗin ƙasar da aka canza da kuma takaita fitar da kuɗaɗen da za a iya cirewa a yini guda. Batun da wani ɗan kasuwa Musa Iliyasu ya ce abu ne mai kamar wuya a iya cimma hakan, kasancewar har yanzu sabbin kuɗaɗen ba su karaɗe ko ina a ƙasar ba.
Maganar da ake cewa za a dakatar da amfani da tsohon kuɗi ban san ya hakan zai tabbata. Dan zahirin lamari shine har yau ana cewa an fitar da sabon kuɗi, amma ni daga nan ban ganshi a zahirin gaske ba, bare in rike shi har ma in yi amfani da shi. Kuma koyau ma na banki na je ko za a biya ni kuɗi da na je cirewa da sabon kuɗin nan, dan har na tambaya ma akanta suka ce babu kuɗin nan a banki a wannan lokaci.
Wannan al'amari dai ya sanya wasu 'yan Najeriya da dama cikin takaici, musamman waɗanda suka yi fatan samun sabbin takardun kuɗin. Amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofin takardun kuɗin, duk kuwa da umarnin babban bankin ƙasar CBN kan su loda na'uransu na ATM da sabbin takardun naira kawai. Na ziyarci wasu bankuna don jin ra'ayoyin wasu kwastomominsu game da wannan batu. Gani a bakin wata na'urar ATM inda zan zanta da wasu da na iske a wajen.
Da sunana Abdullahi.
Mallam Abdullahi, na ganka a nan bakin mashin ne wajen cire kuɗi. Shin ka samu sabon kuɗin da aka canja?
A gaskiya ban samu sabon kuɗin ba, tunda kuma wannan ba ATM na farko da na amfani da shi ba. Tunda ma aka canza kuɗin nan ban taba cire sabon kuɗin nan ba. Duk sahihin kuɗin muke ta samu. Kuma an ce an canza 200-500 amma ba su shi a ATM. Ai dai duk sahihin kuɗin ne muke samu.
So sunana Hassan Abubakar.
Na ganka a nan wajen cirin kuɗi. Ko zaka gaya mana shin ka samu sabon kuɗi da aka canja?
A gaskiya sabon kuɗin nan ba su so gare ne ba har yanzu ba. Lalle ban samu, dan ga sunan ma a hannu yanzu haka. Da tsofaffin ne aka bani, ba bani sabobin ba kamar gaskiya. Zaka gani a bakin banki abinda na cire a mashin biyu ne. Na cire ɗaya a mashin, na cire 100,000. Ɗaya kuma na cire naira 100,000.
Babban bankin ƙasar CBN ya bayyana cewa canja launin takardun kuɗin ƙasar da suka hada da naira 200 da 500 da kuma naira 1,000 waɗanda alƙaluman bankin ya nuna zuwa yanzu an buga kimanin naira 500,000. An yi hasashen matakin yin hakan zai taimaka wajen magance matsalar yaduwar kuɗin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin ƙasar, kamar yadda daraktan kuɗi a CBN Ahmad Bello Umar ya shaida.
Abinda ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo saboda amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su internet banking.
Amfani shine a janye wayannan kashi 85 din da ke wajen hannun jama'a, yanda zai zama yana hannun bankuna waɗanda za a yi amfani da su, za a yi ba da bashi, za a yi tsarin tattalin arziki da shi.
Kazalika, babban bankin na CBN ya ƙaryata raɗaɗin da ke yawo kan cewa sabbin takardun kuɗin ba su wadata ba ga sauran bankunan da ke faɗin ƙasar, gabanin wa'adin ranar 31 ga watan Janairu da za a daina amfani da tsofin kuɗaɗen. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kwa gaida Shamsiya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
To, Ibrahim, rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi jiya Talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen, da ta yi imanin ya fito ne daga Iran. Sanarwar da rundunar sojojin Amurka ta Pips Fleet ta fitar ta ce an gano bindigogi irin AK-47 guda 2,116 a kan wani jirgin ruwan kamun kifi a mashigin tekun Oman da ke kan hanyar da a tarihi ake amfani da ita wajen safarar haramtattun kaya. Zuwa ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran, sanarwar ta ce sojojin Amurka sun kama wasu jiragen ruwa guda 2 na kamun kifi a wannan yankin cikin watanni 2 da suka gabata, waɗanda kuma suke ɗauke da makamai daga irin zuwa Yemen. Iran ta sha musanta cewa tana ba Houthi makamai, yayin da ƙwararru masu zaman kansu da Majalisar Ɗinkin Duniya suka gano wasu abubuwan da aka kama daga jigilar kayayyaki zuwa Iran. Rikicin Yemen dai ya ɓarke ne a ƙarshen shekarar 2014 lokacin da 'yan Houthi suka kwace babban birnin ƙasar a yakin da ya ƙara ƙamari ne a farkon shekarar 2015 da shigar da ƙawancen da Saudi ke jagoranta a ɓangaren gwamnatin Yemen da ke gudun hijira.
To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa, inda aka sake damƙe wasu rikakkun masu safarar mugan ƙwayoyi da suka shigo da su daga India da zammar bazawa a Nijar da Libya a daidai lokacin da jama'a ke kokawa kan yawaitar masu taɓin hankali da ke zama na waya ga kansu da ma al'umma. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Kimanin kilogram 30 ne na ƙwayar da aka shigo da ita daga ƙasar India, hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyin reshen jihar Agadez ta kama ajiya a hannun wani mutum mai suna Hamadu Sule, wanda 'yan asalin garin Madarufa ne da ke cikin jihar Mara'i, da nufin sayar da wani ɓangaranta a cikin jihar Agadez yayin da ake hasashen ya shigar da ɓangaren ƙasar Libya. Hukumar ta kuma bayyana cewa a baya-bayan nan ta kama dubban miyagun ƙwayoyi a hannun mutane, inda ta kama mutane fiye da 60 cikinsu har da mata. Alaƙilu shugaban hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyin reshen jihar Agadez ya yi ƙarin haske kan irin ƙwayoyin da suka kama a baya-bayan nan.
Kaya wanda an ka kama ita cocaine mun kama kilogram 214, ita kuma resin da cannabis wacce mun sama gram 26.1. In ka ɗauki ganyen kaba na wiwi kin mun samu kilo 135.49. Shi tramadol mun samu 24.41. Mutanen da muka kama ɓangaren mata mun kama mace 42, sannan ƙananan yara waɗanda shekarunsu suke tsakanin 13-18 mun kama mutum 27. Ɓangaren baki mun kama kamar mutum 26, mun kama mace 3.
Duk da matakan da hukumomi ke cewa na ɗauka don ƙara zuba ido akan hanyoyin zirga-zirga, fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ake samun ƙaruwar masu yin sa a watannin nan, abin da ke samun buƙatar samun goyon bayan al'umma, a cewar Almumin Ibrahim Umaru, wanda 'yan ƙungiyar farar Fulani a Agadez.
Wannan aiki da jama'an tsaro suke, ya kamata mu al'umma mu san da cewa ba nasu bane na su kaɗai, aiki ne wanda ya shafe mu mu duka. Saboda yau kana gani aullar da ƙwaya ke kawowa, wasu mutane sun haukace, wasu ba su san abin da suke yi ba. Wannan aiki da jama'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba, dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya. Saboda tsaron lafiyar mu, muna gani ba su idanun mu wurare daban-daban wanda yake yau sai da ƙwaya cikin garin Agadez, ya zan kama a so shayi da haki. Kake gani ana kulle ƙwaya bisa idanun mu, muna gani. Kenan jama'an tsaro mu kama musu.
Safarar miyagun ƙwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanada hukunci akan duk wanda aka kama da hannu a ciki, wanda akan iya kulle mutum a kurkuku. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin ƙware wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa. Mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfaɗo da al'adun.
Sai ka duba mu ci gaba da magana akan iyaye su daina kaza da kaza, wancan babin sa daban. Amma wannan da ya riga ya zo, to shi kan a bashi abin da zai ci, a samu lada. Duk inda Allah yake magana na mutanen kirki, sai ya faɗi suna ciyar da abinci. An ce ka ciyar, an ce ka sa wani ya ciyar, an ce in ka zo ciyarwa ka ciyar daga wanda ka fi so, ko ba haka ba? Sannan kuma aka zo kuma aka ce wanda bai ciyar ba aka yi zargin sa, wanda bai ma sa wani ya ciyar ba aka yi zargin sa, wallahi huddu ala ta'amil miskin. Kaga wannan abu ne da ya kamata mu gyara, don haka ya zama gida daya a ce kowane gida muna da almajiri ya sani kawai abincin safen sa zai zo ya karba, na ranar sa zai zo ya karba, na daren sa zai zo ya karba, shi kuma wata kila za a dan bashi dan aiki a karami wanda ba zai hana shi ya karatu sa,
kuma na ba sai yayi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya din nan da ake,
ba sai yayi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya ba, in kun kara da sabulu guda daya a sati, ko ba haka ba? In yazo ya ci abinci a ce masa to ga wannan ga sabulu ka je kai wanka, wani kai wanka ne ba kai ba, babu sabulu ne to gashi ga na ga kanka gashi kaza kaza, to lokacin da yaran gida za su je aski ko hada da naira dan naira 50 ne zaka kara akan 300 da ka ba yaran ka guda shida, ko ba haka ba? Kace to kai ma je ka a maka aski. Wannan idan muka yi wata kila ma akwai wani rashin irin waɗannan na daga cikin abin da yake rage mana adadin rahamar Ubangiji da ya kamata a ce muna samu, domin wannan yana karawa yana idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji kan na kasa wanda ke sama zai ji kanku, to wanda yayi wannan to za ka ga abubuwa za su fara gyaruwa, za mu koma. Kuma wannan abubuwa ne da duk da a cikin al'adunmu akwai, zai yi wuya mutum ka ga wai tunaninsa shi kansa baya tuna makwabcinsa, ka ga mutum ƴaƴansa baya tuna ƴaƴan makwabcinsa, yana ji yana gani ya ci abinci ya koshi har ya zuba, ko ba haka ba? A lokacin da wani yunwa take kai shi asibiti, shi kuma koshi yana kai shi asibiti, makwabcinsa kuma yunwa na kai shi asibiti, ai ya kamata dan rage ai balance, ka dan rage daga cikin abin da kake ci kai ma ka bashi, sai ya ji dadi kai ma ka ji dadi, sai a rage gaba, sai a ƙara soyayya, sai a rage wahalar rayuwa. Wani dan bugi-bugin da yake yana kokari ba bai da hali ba baya yi bane yana yi, amma yanayin rayuwa ya sa in ya fita abin da yake samowa bai wuce ya dauke wani bangare na nauyin da yake kasa, idan ka taimaka masa ka dan rage masa nauyi na abinci kaga ai shi kuma abin da ya samu zai yi tufafi, zai yi makarantar yara, zai yi kasa. In kuma ka hada a dauke nauyin da wata kila abin da ya shafi ka biyan kudin makarantar yara, kar biya naka ka biya na dan makwabcinka ko da ɗaya ne cikin su shida, akalla ka rage masa, shi kuma sai ya dauki nauyin sauran bangarori. Rayuwa Allah ya yi ta ne ta yadda kowa rayuwarsa yana dan fari da dan uwansa, wani yana kasa da kai kar yana abin da zaka masa, in ka dau naira 200 ka bashi kai kana ga me naira 200 shi a wajensa tana da kima, kai din kuma inda kake zuwa wajen wani na gaba da kai in ya dauki 50,000 ya baka sai ka ji dadi, shi kuma 50 din ba wani abu bane a wajensa, to dan abin da kake renawa kai sai mu gyara al'ummar.
Wato duk da jagororin Arewa suka jagoranci yankin ta yadda ba a nuna wannan bambanci din, akwai wato wata dabara kenan da za a yi kullo da ita ta wani samfuri da ba a iya dawo da makamantan irin waɗannan ɗabi'u.
Kwarai kuwa ai duk abin da ya aiki jiya to in Allah ya da zai iya yin aiki, kuma duk cutar cikin gida maganinta cikin gidan za a samu, ma'ana in muka koma muka waiwaici abin da magabatanmu suka yi a wancan lokacinsu muka karance shi za mu gane cewa babban darasin ai shi ne su ba su bar matsalar ba tare da sun fuskance ta ba, su ba su karbar mutane marasa ƙarfi ba tare da sun tallafe su ba, wannan shi ne. To amma tallafin sai mu duba mu kuma mu koya daga gare su, amma sai mu iya waiwai mu dan ibana iya dan masa wato garan bawul ya dace da zamaninmu na yanzu, sai mu iya taimakawa mu magance matsalolin.
Ba mamaki matsalar talauci da yawan mutane ta jawo abubuwa sun canza a yankin Arewa, ta yadda yanzu da sau da dama an dawo in dai bako zai zo ba irin da kawai a gaba ko ya zo ana murna, yanzu sai an ce sai an buga waya sai an sanar sai an ba da lokaci sai karshen shekara da sauran.
Eh wannan wani abu ne wanda mu a wajenmu kaga shi kansa bako ne, shi din ma da ya tashi zuwa bai bugo waya ba, shi ita wannan al'adar kanta ba kuwa ce da ta tashi zuwa shigowa cikin mu ko ba waya ta bugo ba, shi kuma tso mana ce kuma ta samu wurin zama, dan haka a tsarin mutum yayi tsari wannan ba al'ada ce wacce take gaskiya ta zauna da mu ba, idan dai dan uwanka ne in dai bakonka ne ya zo, kuma mun gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ma waya bari a turo waya kafin a zo, bako zai zo kuma sai an nema masa mafita, dan haka wani ma ai ba wai bakonka ne naka na jininka ba, wani yanayi zai shiga a kusa ya zo, amma kaga a tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka bane bijiro zaka yi masa zai samu mafita a cikin al'amarin ka. wannan shine in kai haka shine kai abinda ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam yace ranku ba zai imani ba kake ko abana daga cikin abunan da imani shine ne hakki kurin wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce yance bakon da ya bubo waya ya yi abunan ba dan haka ina ga wannan yana daya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'adar mu mutumin da yazo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yuwa kai ma bukata ta sa ka baga tatan ka tafi wani waje kawai da wani kuma zai iya tafi kuma yanzu ban san ma a cikin da muke da mutane da suke iya zuwa daga kauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bai ma da waya
shirin arewa a yau muke kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
yanzu ga karashin bayanin Malam Aliyu Sa'id Gamawa ga yanda ya dace jama'ar Arewa musamman ma matasa su dawo kan hanya mai ma'ana
wasu kuma dama mutane ne kananan mutane ƴaƴan kananan mutane sai zama ba san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto shin shugabannin mu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk Allah ya gyara mana wannan
wannan ya nuna ko da maganan kuncin talaucin nan da ake faɗa yana damun jama'a akwai sakaci kenan daga wani bangaren
dama irin wannan talauci yana farawa ne daga jahilci da kuma son kai da son zaman kashe wando idan baka da himma da kokari ka tashi ka nemi kanka ba za ka samu ba ba tawakkali bane ka ce in ka zauna kana zauna za ka samu sannan idan mutane ba sa yin ilimi mai amfani ba za su iya amfana da kansu ba mara abu baya iya bayar da shi sannan idan mutane ba sa tunanin makomar kasar su bayan sun riga sun girma da al'ummar su ta baya to wannan al'ummar da suka yi watsi da ita za ta zo ta fitine su duk wannan abin ne ya shafe mu amma alhamdulillahi wuya ko matsalar da aka shiga ya sa yanzu an fara a irin wannan zaman ana fito da matsalolin ana tunanin hanyar magance su daga masana masu ilimi kwararru ko muna fata Allah ya samu aiwatar da abin da muka ji muka gani
tabbas akar makalla ka san shekarun baya yankin Arewa din nan mutum zai yawo ko gina kuma kowane gari ya je watakila ba zai zama bako ba in an ga irin shigarsa amma yanzu waɗannan irin abubuwa fa Arewa sun fara zama tarihi
to matsalar tsaro a Arewa sai addu'a da jinta muke a duniya duka kamar muna ga duniya tana cikin matsala banda mu aka zo muna ga kudancin Najeriya ne ake duwa irin matsalolin hankali har rafa ya iso gare mu wajibi ne mu koma ga Allah mu saurari malamai ya ake warware matsala irin wannan wajibi ne mu saurari na gaba wanda suke da ilimi mai zurfi da suka gano irin wannan matsalolin da hanyoyin magance su wajibi ne mu matasa mu tattara hankalin mu wuri guda mu yi amfani da umarnin da aka bamu da ilimin da muke da shi domin mu jawo zaman lafiya a kasar nan dole sai an kawar da kabilanci an kawar da yankin sassa mu a nan arewa tukuna an nemo mana mafita ga matasan mu na sana'ar da za su yi an yi kokarin ba kowane bangare ilimi an yi kowane bangare adalci na shari'a sannan mu dawo a dinga bin doka duk wanda ya laifi a hukunta shi muna fatan wannan ko ba zai yi ba sai mun zabi na kwarai kowa ya dogara ga Allah ya yi tunanin wannan zai zama mun mafita ba dan ni ba dan al'umma ya yi abu don Allah insha Allah zai samu
masu sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Sura da Maili Kaya da ni shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
to gaida Nasiru yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka fatan alkhairi ga duk ma'aikatanku. Hakika wannan sabuwar doka ta takaita cirar kuɗi a banki za ta kawo cikas a fannin kasuwanci a Arewa musamman ma a yankunan karkara domin al'umma da dama ba su saba da hada-hadar kuɗi ta hanyar yanar gizo ba. Don haka muna fatan gwamnati za ta ƙara duba wannan al'amari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace dan Arewa shin wai dadin mai zai sa ka saki zaben jam'iyyar APC, jam'iyyar da ta jefa ka cikin mummunan kunci da tsadar rayuwa, ta hana ka yin noma, kiwo, sana'a da kasuwanci da samun ilimi, da fatan zaka nemar ma kanka mafita a ranar zabe. Ka zabi jam'iyya ko mutanen da za su kai ka akan tudun mun tsira, rayuwarka ta dawo da inganci. A wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Ma'adati da Magaram da Ilyas Yakubu Igawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Malami Kurra garin Sarkin Noma cewa suka yi Salam VOA don Allah ku bamu dama mai kira ga gwamnatin kasar mu Niger karkashin jagorancin Muhammad Bazum da ta dubi girman Allah da manzonsa da biya wa malaman makarantun bokon kasar albashin su da suke binta wanda har rashin biyan nasu ya sa sun tsunduma cikin yajin aiki sai abin da hali yayi. Da fatan dai shugabannin mu na Afirka za su dinga kyautatawa malamai domin martabar su da rawar da suke takawa ga al'umma. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Hamidu Kalalabuwa jihar Diffa da Mele Wakaji da Mamadu Wakaji suka ce Salam VOA Hausa, muna muku barka da sabuwar shekara. Muna kira ga shugabannin kasashen mu na Niger da Najeriya, ya kamata su taimakawa almajirai kamar yadda suka taimakawa masu boko. To da fatan sun ji wannan kira namu, amin sun ma amin. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, tace fata na alheri VOA Hausa mai albarka. Hakika yajin aiki na gargadi kan gwamnatin Niger da wasu malaman makarantun boko suka shiga na rashin cika musu alkawarin aiki, ya kamata dai a samu daidaito domin yajin aiki baya haifar da mai a ido a cikin kasa. To mun gode, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun, kuma aiko mana da sakonninku.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka a Amurka da safe yau Laraba bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorinta na kwamfuta. Kimanin mintuna 90 bayan da aka fara ba da rahoton matsalar, hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta ba da umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna 90 don bai wa hukumar damar tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen. Sojojin Rasha na Ukraine sun ce an gwabza kazaman fada a jiya Laraba a Solda, lamarin da ke yin tarda ikirarin da kungiyar 'yan awon shinshatar Rasha ta Wagner ta yi a baya cewa ta karbi iko da garin da ke gabashin na Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin kungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum ɗauke da wuka ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau Laraba a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Ramanin ya shaida manema labarai cewa 'yan sandan sun harbe maharin, wanda yanzu haka ke tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti. Ƙasar China na ɗaukar ƙarin matakan ramuwar gayya kan Koriya ta Kudu da Japan kan tsauraran sharaɗin gwajin cutar coronavirus da ƙasashen biyu suka yi kan matafiya daga China. Hukumar kula da shigar fice ta ƙasar China ta sanar a Laraba yau Laraba cewa ta dakatar da ɗage neman takardar izinin shiga ƙasar ga 'yan Koriya ta Kudu da Japan. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da Beijing ta dakatar da bayar da izini na gajeren lokaci ga 'yan ƙasashen biyu. Ba zato ba tsammani Beijing ta sauya tsarinta na zero COVID a ranar 7 ga watan Satumba, dabara wacce aka fara aiwatar da ita a shekarar 2020 ta hada da hana fita da zirga-zirga da killace waɗanda suka kamu da corona a birane da yawa tare da yin gwaje-gwaje babu ƙaƙautawa, lamarin da ya haifar da zanga-zangar da ba a saba gani ba a cikin biranen ƙasar China masu yawa da kuma koma bayan tattalin arziki sakamakon rufe masana'antun. Rundunar sojin ruwan Amurka ta faɗa jiya Talata cewa ta kama wani jirgi ɗauke da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen da ta yi imanin ya fito ne daga Iran.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya Niger, wanda kuma ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Daddy Balawi, da kuma injiniyar mu ta yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba, da muku fata alheri. Wassalam.